الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas dake wanda ke titin Khilafatun a wannan gari na Sokoto mai albarka a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikin sa a watan Ramadan yau muna 14 ga wannan wata na Ramadan mai alfarma na shekarar 1440 bayan hijiran manzon Allah da yayin halitta tira da mutum Allah tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 19 ko ga watan 5 na shekarar 2019 ta miladiya muna karatu a cikin suratu Faha aya da muka kwana akan tajiya ita ce aya ta 69 ko zamu tashi aya ta 70 daidai wanda Allah yake cewa cikin tafawul qiyas saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa wannan aya ta zo bayan muhawara da ta gabata da kuma karawa wa bokaye ko wannan su ya jefa sandarsa da igiyarsa kamar da Allah ya ce fa alqaw hibalahum wa isiyahum kuma suka yi rufa ido wannan sandar da igiyar suka zama macizai Allah ya ce da Annabi Musa ya jefa ta sanda da ya jefa ta shi ita ma ta zama cijiya kuma ta hadiye duk waɗannan macizai waɗanda waɗannan bokaye suka jefa to ganin haka yasa bokayen suka mika wuya suka sadaukar suka gamsu cewa lalle ba wanda ya ice wannan aiki sai wanda ke da iko akan komai da komai sun tabbatar babu wani bokanci da zai iya mutun yi musu wannan abu gaba daya daga sun tabbatar wannan al'amari na Annabi Musa alaihi salam harka bace da bokanci kuma lalle wanda anayaba Annabi Musa wannan karfi da wannan iko to lalle shi ke da iko akan komai da komai kiganan nan tare suka mika wuya suka musulunta suka yarda da Annabi Musa kaga wannan wani karin bugu ne ga Fir'auna shi ya kirawo su akan su bige masa Annabi Musa sai gashi ba wai kawai ya ci nasara akan su ba a'a su da kansu suka dawo suka yarda shi ne daidai shike kan gaskiya su da kansu duka suka shaidi cewa lalle Annabi Musa nan da aka ce su zo su yage shi sun yarda shike kan gaskiya kuma shike kan daidai kuma sun yarda za su bi ka kaddara kaman kai ne a ce kana da runduna za ta yaƙe ka sai ka tafi ka taro rundunoninka akan su yaƙi wannan runduna ko da suka zo sai rundunarka gaba ɗaya suka juya suka koma gurin waɗanda suka ce sun yarda da su sun amince abin ya zama ba wai kawai cin nasara akan gaba, a'a abin ya kai da ƙararwa da ƙurarwa. To shi yasa abin ya bakanta wa Fir'auna rai, shi yasa gargadin da yayi musu kun ga bai wa annabin Musa ba. Annabin Musa cewa yi ko ya zo masa da aya ko kuwa iya masa kaza, amma waɗannan cewa ya musu gargadi da uquba mai tsanani. Shine Allah yake ba mu labarin abin da ya gudana. Allah ya ce fa ulqiya as-saharatu sujjada, sai bokayen suka sunkuya suna masu sujjada. A wata yara ka ce sajidina, kaga da sajidina da sujjadan din ma'anar su guda duka jam'i ne. Wancan jam'u salama shine jam'ul muzakkar salim, wannan kuma jam'u tafsir. Qalu amanna bi rabbi haruna wa musa, suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa. Ungana an fada gaba ta da haruna saboda me? Saboda tanasuki a akhirul ayat, saboda karshe karshen ayoyin su tafi daidai. Kaga da an fara gabatar da Musa kamar yadda ya zo a sauran ayoyi a suratul Araf, wa ulqiya saratu sajidina qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna. Kaga ta fara gabatar da Musa kafin Haruna. To amma nan da an ce fa ulqiya saratu sajidina qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, kaga da tasdikin ayan ya kare, saboda ayan suna karewa ne da alifal maqsur. An gane ko irin nan kafin nan yake cewa wala yuflihu as-sahiru haythu ata, kaga haythu ata nan kuma amanna bi rabbi haruna wa musa, haka na yadda nake gaba ashaddu azaban wa abqa, kaga dai suna karewa da aliful maqsura. To da an gabatar da Musa an ce amanna bi rabbi Musa wa Haruna, to kaga da tansikin ya kare. To wannan na daga cikin hikima na tanasuki ayatul qur'an. Suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa, wannan shine abin da suka zanta. Da haka abin da zai baka mamaki ga waɗannan bokaye, bayan mika wuyarsu sun kuma zamanto suna da taurin rai da jarinta su fito su nuna imaninsu a gaban wanda ya fi kowa ɗagawa. Bayan zamantowarsa shi ya fi kowa ɗagawa, sannan kuma har ila yau waɗanda shi ne ma wanda ya sa aka kawo su, kuma an kawo su ne don su zo su nuna bajintarsu da ƙwarewarsu domin su murƙushe masa annabi Musa. Sai ga shi kuma a gabansa a bainal jama'a suka ce sun yi imani, sun yarda da annabi Musa. Kaga wannan ba ƙaramin jarinta waɗannan bokaye suka yi ba, ba ƙaramin taufiki Allah ya ba su da ƙarfin zuciyar da za su fuskanci irin wannan ɗagutu da irin wannan mai ɗagawa, sai sun yi imani da abin da baya so. Shi yasa Fir'auna ya fusata, qala amantum lahu, sun kun yi imani da shi, irin wannan asalinsa a amantum. An gane ko da hamza biyu, domin amana shi ne fi'ilin, nama fi'ilin yana da alhamza. Sai aka ƙara masa hamza ta tambaya, sai hamza suka zama biyu, sai zama a amantum. Akwai masu karanta shi kamar hamza da kitai suna karanta shi qala a amantum. Akwai wanda kuma suke tasili bisa ga ka'ida ta jirkita alhamza, kamar yadda sanafiyo suke suwar a amantum, duk dai hamza biyun ce. Wanda kuma su karanta hamza ɗaya sun taƙaita ne a matsayin hamza guda, amma ana nufin tambaya. Da haka amantum lahu taqdirinsa a amantum lahu, shin za ku yi imani da shi qabla an azana lakum, kafin ba ku izini. Kaga faɗin wannan ya nuna cewa ai a wurinsa su ba su da wani katabus, ba su da wani zaɓin gashin kansu sai abin da ya ba su izini. Da haka laifi ne a gurinsa su yi abu ba tare da shi ya ba su izini ba. Sai sa yake a amantum lahu qabla an azana lakum, kafin in muku izini. Kaman kai ne da gidanka mutum ya zo ya shigo, ka kana da ikon ka ce masa ya za ka shigo min gida ba tare da na maka izini ba, saboda me? Saboda gidanka ne. Amma ba ka ganin mutum yana shan mangoro a hanya ka ce waya ce ka sha mangoro ban ma izini ba, kaga wannan ka gashin kansa ne. In ya ga dama ya sha mangoro, in ya ga dama ya hau keke napep, in ya ga dama ya hau mashin, in ya ga dama ya tafi a ƙafa, ba ka cewa sai ka ba shi izini kafin ya yi abin da yake sanyi. To amma nan sai Fir'auna ya nuna gaba ɗaya ba su da katabus, hatta zaɓin gashin kansu shi ke da katabus a ciki, sai abin da ya ba su izini sannan su yi. Don haka imanin bai ba su izini ba, me yasa suka yi abin da suka yi kafin ya ba su izini? Shi ne amantum lahu qabla an azana lakum, ya ce innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. To na gano shi ne babban ku da ya koya muku bokanci. kaga har yanzu dai magana bokanci nan ba ta kauce ba su bokayen sun yarda abin da Annabi Musa ya zo ba sihiri ba yazo da shi ba sihiri ba to amma kuma wai shi har yanzu yana nan kan bakarsa abin da Annabi Musa ya zo da shi sihiri ne su ma nasu sihiri ne kuma su ma bokaye ne yaran Annabi Musa yanzu ya gano a shari'a yaran Annabi Musa ne shi yasa da ya nashi ya fada su sai suka ce sun dawo sun yi imani da shi wannan kina wata aya yace inna hadha la makrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahla yace wannan makirci ne kuka yi shi a wannan gari domin ku fitar da mutanen garin daga garin kaga kenan duk wani yunkuri da za a bashi duk wata hujja da za a kawo mishi sai ya kokarin ya lankwasa ta ya nuna a'a ana so ne a yi masa zagon kasa a yi masa makarkashiya dan a fidda shi daga gari aga lokacin nan Musa zo yace ina hazani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi wa wadannan su ba yace inna hadha la makrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahla kaga kenan duka bukatar shi ne duk abin da za a samu masa ta hujja to sai ya juya da cewa a makarkashi ake so a yi domin a fidda shi daga kasa a fidda mutane a raba shi da mulkin yace fala uqaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf yace to wallahi ina yanyanke hannayen ku da kafafuwan ku bisa sabani shine min khilaf wannan bisa sabani idan yanke hannun dama sai yanke kafar hagu haka idan aka yanke hannun dama da kafar hagu shi kenan kaga an naka sa mutum fiye da a ce a yanke masa kafar dama da ta dama da hannun dama sai yanke hannun dama sai yanke kafar hagu shine a yanke hannu da kafa bisa sabani yace to wannan shine ukubar da zai musu kuma ne haka ba shikenan ba kuma wala usallibannakum fi judu'in nahli kuma zan tsire ku akan kututturan itan dabino na kafin ya tsire su sai ya mu yanke hannu hannun dama na kafar hagu sannan kuma kawo sa tsire su ma'ana dai zai musu kisa ta wulakanci kuma wacce take da tsananin raɗaɗi da zafi kuma wacce za ta nuna wa mutane cewa sun wulakanta ita to shine abin da zai musu duka saboda me saboda dai su san cewa yana da iko na daya kenan saboda su dawo domin wannan abin da suka musu bugun da ya sha da wannan ya kuma abin da yake gani wanda ya zo masa daga Allah musu to da haka wannan shine gargadi da ya musa wata ayar yace falasaufa ta'lamuna wata yace falasaufa ta'lamuna ma'ana wallahi za ku sani kaga abin da aka ce mutum zai sani an rufa maka shi abin mai girma za a maka shine yace ga abin da zai musu amma Allah ta'ala da hikimar sa wala ta'lamun ne yace kuma wallahi za ku sani ayyuna ashaddu azaban wa abqa wane ne yafi tsananin azaba idan kuma Annabi Musa kuka ji ku bini to za ku san cewa waye yafi tsananin azaba ni na fi tsananin azaba ko ku Annabi Musa wannan shine da wani Annabi Musa yake gani ana wasa maganar Allah shi bai dare Allah ba yace to za ku sani cewa Annabi Musa da kuka bi shine zai fi muku tsananin azaba in ba ku bi shi ba ko ku a'a ni ne azaba ta tafi tsanani in ba ku bi ni ba za ku gare amma Allah ta'ala ya kare karfafa musu zuciya kaga ba karaman karfin zuciya bane su fuskanci Fir'auna da irin wannan magana da cewa ai gashi mun yi imani mun yarda da abin da Annabi Musa ya zo mana da shi kaga ba karaman karfin zuciya bane sai gashi Allah ya kara musu karfin zuciya domin wannan abin da zai fito na gaba magana da za su faɗa hatta huwanci tunda magana da za su faɗa bayan an musu gargadi ta magana da ka faɗa kafin a ma gargadi wataƙila idan ka faɗi wata magana idan aka maka gargadi to kana iya razana sai ka ɗau barazana sai ka dawo ka janye to amma idan aka maka gargadi kuma ka doge ka ce eh duk da gargadin ka yarda kaga wanda ya fi tsananin alamar jarinta da kuma ƙarfin zuciya to Allah ta'ala ya ƙara musu ƙarfin zuciya dama Allah ya ce wallazina hatadau zadahum huda kaga sai shiryo sai Allah ya ƙara musu shirya wa yazidullahu allazina hatadau huda Allah yake ƙara mu waɗanda suka shiri shirya sun shiryu sai Allah ya ƙara musu shirya kuma sun yi nuna jarinta sai Allah ya ƙara ƙarfafa zuciyarsu suka ƙara jarinta fiye da wannan sai suka ce
Oh,
biyu Allah ya ce sai suka ce su wokaya suka ce da shi lan nufsiraka wallahi ba za mu fifita ka ba alama ja'ana bisa ga abin da yazo mana minal bayyinati na daga shari'a ba za mu fifita ka akan shari'a da ta zo mana ba suka ce wallahi ba za mu yi ba bayan barazanar da ya musu kaga iyaka barazana kina ce za a halaka an gama maka makurar barazana a ce za a halaka kuma halakawar a ce za a maka halakawa wacce za ka dandana kuda kafin ranka ya fita wannan ita tafi komai barazana to amma duk da wannan barazana da ya musu suka ce wallahi lan nuqsiraka ba za mu fifita ka ba asara yuqsiru shine fifitawa Allah ya ce bal tusiruna alhayata dunya kuna fifita rayuwar duniya duraka suka ce lan nuqsiraka ala ma ja'ana min albayinat wallazi fadarana wallazi fadarana malamai sun ce da fuska biyu ta lirabi shine ko dai zamana ma'tufun ala albayinat sai zama ba za mu fifita ka akan abin da yazo mana na daga bayanai ba kuma ba za mu fifita ka akan wanda ya halice mu ya samar da mu ba fadara shine samarwa sai za mu ji fadirin samawati wal ardi Allah shine fadirin samawati wal ardi an ga da rabbi kadatai ta nemi da mulki wa lamta nemi tawilil ahadith fadir as-samawati wal ardh haka na Allah ta'ala ya tawa qul allahumma fadir as-samawati wal ardh haka na tawa alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi fadir as-samawati wal ardh da haka ma'ana fadara shine khalaqa to da haka wallazi fadarana ba za mu bibita ka alama ja'ana min albayyinati ba za mu bibita ka kan abin da yazo mana daga bayanai ba kuma ba za mu bibita ka akan wanda ya halice mu ba shine Allah to da haka mun yi imani da wanda ya halice mu Allah to da haka ba za mu fifita ka akan Allah da ya halice mu ba wannan shine fuska ta daya ta lirabi fuska ta biyu shine a dauka wallazi fadarana a matsayin rantsuwa ba za mu fifita ka akan abin da yazo mana na daga bayanai ba mun rantse da wanda ya halice mu sai zama wallazi fadarana mun rantse da wawan ta zama wawul kasam muna rantsuwa da wanda ya halice mu ba za mu fifita ka akan wani akan abin da yazo mana na bayanai ba kaga wannan kanshi karfin zuciya sai kariya ka haka suka ce faqdi ma anta qadin ka yanke abin da kake iya yankewa ka zartar da duk wani abu da zaka zartar kaga kenan kada ma ya tsaya ga tsirewa kada ya tsaya ga yanke hannaye da kafafuwa duk wani abu da zaka iya yi tafi ka je kai kaga wannan ba karamin karfin zuciya bane da karfin imani idan imani ya ratsa zuciya to bai ganin wata barazana bai tsoron wata barazana sai san kuna karanta tarihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam za ku ga irin waɗannan abubuwa ba dai ba ba bi ba ko wanda aka kama shi aka fito da shi za a halaka shi ake cewa yanzu ida a ce za ka so a ce yanzu kai kana nan kana a sake ka amma a madadinka a zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurinka ya ce wallahi na rantse muku da Allah ba zan so a ce a ɗauke min mutuwa a madadin wai kaya ta soki manzo ba sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da kaya ta soki manzo akan in mutu na ban mutu ni in mutun kada kaya ta soke shi to ire-iren waɗannan na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan sadaukarwa yana da yawan gaske to da haka suka gaya masa faqbi ma anta qadin ka zartar da duk wani abu da zaka yi zartarwa ko menene ba bata batun wai ka yanke mana kafafuwa da hannaye ka tsire mu ka yi waye duk wani abu da za ka yi tafi ka je kai innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya kawai abin da kake zartiya zartarwa shine hadhihi alhayata ad-dunya cikin wannan duniya da ka mu lura da kyau akwai mansubi da yake zuwa maf'ulun bihi akwai kuma maf'ulun fihi shi yake cewa masdar zaka masdar shi ba maf'ulun bihi bane mubasharat kamar nan da suka ce inna ma taqdi hadhihi alhayata ad-dunya kaga hadhihi ishara hayata shine musharun ilayhi abinda kake iya zartarwa hadhihi alhayata ad-dunya ba suna nufin cewa fir'auna yana iya zartar da duniya ba ko yana iya tasiri cikin duniya a'a abinda suke nufi cewa duk wani abu da zai yi ne a cikin duniya kaga bambancin mu inda maf'ulun bihi ne sai zamana taqdi hadhihi alhaya kana zartar da wannan rayuwa ta duniya kun ga bai zartar da komai amma me suke nufi yana zartarwa cikin rayuwa ta duniya sai sake kiran wannan maf'ulun fihi, shi kuma waccan ma'ana shine maf'ulun bihi, kamar ta inda yazo inda Allah yake cewa yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilina, kaga yaqussul haqqa yana bada labarin gaskiya. Akwai wata qira'a ita kuma yaqdhil haqqa, kaga yaqdhil haqqa yana zartar da gaskiya, kaga yaqdhi mahallu shahid saboda wannan kalma innama taqdi hadhihi alhayatid dunya, dan kuma yazo wallahu yaqdil haqqa, Allah yana zartar da gaskiya, kaga wannan shine maqulumi, ma'ana Allah yana zartar da ita gaskiyan ita kanta, ita Allah yake zartarwa, kaga wannan shine maqulumi. Amma nan da suka ce innama taqdi hadhihi alhayatid dunya, ba suna nufin kana zartar da wannan rayuwar duniya ba, a'a kana zartar da abin da zaka zartar fi hadhihi alhayatid dunya, sai ka kira shi maf'ulun fi, ma'ana da abin da zaka yi a cikin wannan. Za mu fahimci wannan idan muka fahimci inda Allah yake siffanta mala'iku yana cewa da mu yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu, yusabbihuna al-laila, kaga Allah ta mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara, kaga laila wan nahara ba maf'ulun bihi bane, da wannan maf'ulun bihi ne sai a dauka cewa kiran mala'iku suna cewa subhanal laila subhanan nahari, amma ba sa yin haka, ba sa cewa subhanal laila, ba wannan kyauta tasbihi sai wa Allah, yusabbihuna Allah, an gane ko, wa sabbihuhu bukratan wa asila, kuyi wa Allah tasbihi, da aka tasbihi wa ake yi wa Allah, kenan nan aka ce yusabbihuna al-laila wan nahara, ba ana nufin sune wa dare da yini tasbihi ba, don ma wa dare da yini tasbihi, Allah kadai yake wa tasbihi, to ya aka ce yusabbihuna al-laila, ana nufin yusabbihuna fil-laili, shine maf'ulun fihi shi ake kira masdar, da aka al-laila wan nahara lokuta ne na tasbihin su, suna tasbihi lailan wa nahara, shine yusabbihuna al-laila wan nahara, da aka mun gane bambancin maf'ulun bihi da maf'ulun fihi. To haka nan da suka ce innama taqdi hadhihi al-hayatad dunya, ba suna nufin kana zartar da rayuwar duniya ba, a'a innama taqdi kawai abin da kake iya zartarwa a cikin yanayin da kake iya zartar da wani abu shine rayuwar duniya, da an yi an gama kuma inda a lahira ba kai zartar da komai, bayan ka kashe mu kuma ba wani abu da zaka yi, in ka kashe mu shikenan ka gama duk abin da kake, to da haka yi duk abin da zaka yi. Inna amanna bi rabbina, haka ne, inna amanna, ai mu kawai mu mun gama aziki, duk abin da zaka yi mu mun gama aziki, mun gama cin nasara, tunda har Allah ya sa muka gano ubangijinmu, muka yi imani da shi, mun gama cin nasara, duk abin da zaka yi ta baka yi, ka dade baka yi ba. Inna amanna bi rabbina yaghfira lana khataayana, lalle mu mun yi imani da ubangijinmu da fatan ya gafarta mana zunubanmu, zunuban da muka yi muna roƙon Allah ya gafarta mana, liyaghfir lana khataayana wa ma akrahtana alai, ko muna fatan ya gafarta mana abinda ka tilasta mu a kansa, shine akrahtana, akraha ya tilasta, abinda ka tilasta mu akai min as-sihri, na daga sihiri da bokanci. Sai sai ibnu Jarir da ibnu Kathir sun kawo ruwaya ta magabata, ko suna cewa Fir'auna ya kasance yana tilasta mutanansa da su koyi sihiri kuma su aiwatar da sihiri. Ra'a ga waɗanda suka faɗa cikin waɗannan, kaga an tilasta su koyan sihiri, an tilasta su aiwatar da sihiri, an tilasta su zama masihirta, suka ce to muna roƙon Allah ya gafarta mana zunuban da muka yi waɗanda ba ta bangaren sihiri ba, da ma wanda muka yi ta bangaren sihiri, wanda kuma kai ne musabbabi domin kai ka tilasta mu koyi sihiri, to abin nan da ka tilasta mu koya muna roƙon Allah ya yafe mana shi. Wa ma akrahtana alaihi min as-sihri wallahu khairun wa abqa, Allah shine mafi alkhairi. Wannan ma akwai tafsiri da aka rawaito daga magabata Ibn Kathir ya kawo, suna cewa wallahu khairun, Allah shine mafi alkhairi ga lahada, fiye da ladan da kai kake kwadaita mana, domin ya kwadaita musu ungunci, idan kun yi nasara kuna da lada, inna lana la ajran in kunna nahnu al-mu'minun, in kunna nahnu al-ghalibin, qala na'am wa innakum la min al-muqarrabin, saka ya musu alkawari biyu, zai ba su lada dukiya ta duniya, sannan kuma zai kusantar da su zamanto daga cikin mukarraban shi, duk wannan matsayi ne na duniya, iyaka alherin da zai ba su kenan, abin da yake iya ba su kenan. Suka ce to abin da Allah zai ba mu mu kuma mun masa biyayya, ya fi wannan abin da kai kake kwadaitar mana da shi idan mun maka biyayya, to da haka me zai sa mu saki na Allah mu riki na ka, mu saki reshe mu kama ganye, ba za mu yi haka ba, mun yarda mun riki Allah da abin da za ka yi kai, sannan kuma Allah shine abqa, suka ce shine mai wanzuwa, da haka azabarsa ita ce azaba mai wanzuwa, kai azabarka fi hadhihi alhayatid dunya, da an yi an gama yan lokuta ne wasu kila mintuna wata kila awa wata kila awanni inda an yi an kare da ka mutu shikenan duk wata azaba ta kare suka ce don haka taka mai karewa ita ko an ta Allah abqa idan muka saba ma Allah to azabar da zai mana ita tafi dadewa da wanzuwa da dawama kai ko taka ba ta da dawama ashe gara mu hakura da taka akan mu sai mu jawo akan mu ta Allah kaman da Allah ke cewa kullu naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahu to wannan shine ansa da suka bashi wacce take cike da imani da kuma karfin imani da karfafa wannan irin wannan karfafa bai samuwa sai da tawfiki na Allah Allah ke bada wannan karfin zuciya da wannan tawfiki da karfafa zuciya da sanya zuriya da Allah ke sawa to Allah ta'ala ya karfafa wannan zuciya sanan labari ya tsaya a duk cikin ayoyin alqur'ani babu inda aka nuna cewa Fir'aun ya zartar ko aka ce a'a bai zartar da wannan hukunci ba a duk cikin ayoyin alqur'ani inda suka kawo wannan kissa amma an samu ruwaya fassara ingantacciya daga Abdullahi dan Abbas dake nuna cewa ya zartar musu da wannan hukunci sai sa Abdullahi dan Abbas yake cewa sai gashi bokaye da farkon yini suna bokaye amma karshen yini suna shuhada'u aga shuhada'u ana sun yi shahada to da haka wannan fassara ta Abdullahi dan Abbas ita ta nuna cewa Fir'aun ya zartar musu da waɗannan wannan hukunci sannan kuma ya gama hukuncinsa da haka ya musu nashi ya kare sai shi kuma ya saurari wanda Allah zai mishi ya musu a nan duniya ya gama shi kuma Allah zai masa a nan duniya kuma zai masa a lahira Allah ya ce wa haka bi ali fir'auna suqul azabi a nan duniya kenan النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فده هذا الأشكر هذه وانا شيا انا شيا كما احنا ما سنش انما تقضي هذه الآيات الدنيا نعم ce innahu man ya'ti rabbahu mujriman duk wannan ci gaban bayanan boka yanda ga Fir'auna da su ga musa su ba sa tsoron komai duk wani abu da zai yi tafiya zanta domin Allah shine khairun wa abqa suka ce to ka sani fa man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda zai isko ubangijin sa yana mai laifi shine mujrim mujrim shine mai laifi shine criminal da turanci duk wanda zai isko Allah a wannan yanayi yana mai laifi yana mai hada Allah da wani wurin bauta yana mai dagawa daga yiwa Allah da manzannin sa biyayya yana mai saba ma Allah da ƙaryata annabawan Allah da ayoyinsa to sakamakon sa ba shine fa inna lahu jahannama lalle sakamakon sa yana da wutar jahannama la yamutu fiha wa la yahya bai mutu a cikin ta kuma bai rayuwa kaga sabanin wannan hukunci da haka hukuncin ga da an muji an kare kuma ka hana mutum mutuwa amma ita ta azabar Allah ba a mutuwa Allah ya ce ya tajarra'uhu wa la yakadi yusighuhu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit tukutuku ina mutuwa na zuwa masa ma'ana azabar da yake sha mafi karancin ta ta isa ta fitar da rayuwarsa mafi karancin ta amma ga sanan da yawa sun taru amma kuma rayuwar bata fita ba da haka rayuwar bata fita ba mallantana ya huta yasa wata ran Allah ya ce wallazina kafaru la wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur yace wadanda suka kafarta suna da wutar jahannama la yuqda alaihim wa aqarad da su fayamutu sai su mutu su huta wa la yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba a sassauta musu cikin azabata hakanan yan wuta idan azaba tai azaba sai su roki mai tsaron wuta shine malik Allah ya ce wa nadau ya maliku yaqdi alaina rabbu suka ce ya maliku ka roka mana ubangijin ka ya karar da mu mu huta kaga shi idan azaba ta kai azaba idan aka zara rai to wannan hutu ne ga wannan azaba idan mai wannan rayuwar yana da arziki a gurin Allah suka ce to kai ka roki ubangijinka ya karar da mu ala innakum maqtuna yace a kuna cikin madawama a wata ruwaya ta malamai masu fassara magabata cewa sai da yin shekara 40 kafin ya ce da su innakum maqtuna dan tambaya li yaqdi alaina rabbuka yashuru sai ba na saboda shekara 40 sannan sai da su innakum maqtuna duraka kenan kaga azabar wuta azaba ce wacce ta kai azaba azaban da la yamutu fiha wala yahya ba a mutuwa kuma ba a rayuwa Allah ya bani tsari daga wannan azaba to kaga su kansu sun isarwa da Fir'auna wa'azi sun nuna mu cewa kada ya sake ya isko Allah cikin laifi domin ba duk wanda ya isko Allah cikin laifi ga masa kamakon sa wanda koyi imani wanda mun yi gashi mun yi imani kuma shi muke fata shine waman ya'tihi mu'minan duk wanda ya isko shi yana mu'mini wanda kaga shine muke fatan mu isko shi yanzu mun yi imani kuma muna fatan mu isko Allah da wannan imanin waman ya'tihi mu'minan kad amila salihati ya aikata ayyuka na kwarai wanda jigon aiki na kwarai shine tauhidi ya kadaita Allah ya kadaita Allah yayi imani ya yarda Allah daya ne to wanda ya isko Allah da wannan fa ulaika lahumud darajatul ula wadannan suke da darajoji da makamai da matsayi madaukaka suke da matsayi madaukaka a cikin gidan aljanna aljanna wata ce da matakai matakai da matsayi matsayi mataki mataki to wadannan suka isko Allah suna mu'minai kuma suna masu aikata ayyuka na kwarai to suke da matakai a gidan aljannan ma matakai madaukaka to wannan su muke fata shi yasa ga mun yi imani dan haka tunda muna fatan wannan Allah ya bamu wannan muna kuma fatan Allah ya tsare mu daga wancan azaba to kaga duk wata azaba da kake gani mai sauki shi akan wannan kuma duk wata ni'ima da zaka bamu ba komai bace akan wannan ni'ima to dan haka tafi kai abin da zaka jannatu adnin jannatu adilin darajatul ula din nan da suka ce gari tana ga duk wanda ya isko Allah yana mu'mini kuma yana mai aikata aiki na kwarai suka ce lahumud darajatul ula to darajatul ula din nan ita ce jannatu adilin sune goraki na dawwama sune gidan aljanna wanda za a dawwama a cikin su jannatu adilin tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai sune anhar ke gudana karkashin ta su gonakin karkashin aljanna ma'ana karkashin benayenta da itatuwanta daga koramai yana gudana karkashin benayenta da itatuwanta kuma waɗanda suka shige ta suna madawwama a ciki ba ta karewa kaga duk wani mulki da kake da shi a nan duniya zai kare duk wata ni'ima da kake da ita a nan duniya za ta kare duk wani dadi da kake da shi zai kare to amma wancan shi mulki ne wanda baya karewa wai za ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira mulki da bai karewa ni'ima wacce take ba ta karewa haka nan komai na dadi a nan bai karewa to da kaga wancan shine abun fifitawa wa zalika jazaa'u man tazakka wancan shine sakamakon duk wanda ya tsarkaka shine tazakka ya tsarkaka zakka ya tsarkaka wani abu an gane ko Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawunanku tazakka mutun ya tsarkaka a karan kansa to mutun yana samun tsarki daga rabuwa da shirka mutun yana samun tsarki da kadai da Allah shi kadai da yiwa manzannin sa biyayya da kuma bin abin da Allah ya koma zo da shi to wannan shine hanyar tsarki suka ce zalu wanda ya riki wannan shike samu wata aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna daga cikin su sai ya ce
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسلم لله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا
ce wala kada wahaina ila Musa an asri ko anisri din da Allah ramai karanta yayi akwai anisri akwai kuma an asri an gane ko ya karanta mara biyan duka wannan shine bayanin kuma kissar annabi Musa da mutanen sa yanzu Allah ya rufe mana wancan babu Fir'auna da bokaye da yanda ta kaya an tsaya ana mun yi bayanin cewa alqur'ani bai ce fir'aun ya zartar ko bai zartar ba amma bayani na abdullahi dan abbas radiyallahu anhu arzahu ya nuna mana cewa fir'aun ya zartar da wannan hukunci kuma ya tabbatar da cewa waɗannan bokaye sun yammata suna shuhada shahidai to anan sai Allah ya jawo ya juya labarin zuwa ga kuma labarin annabi Musa da bani Isra'ila da haka fir'auna dai yanzu an riga hujja dai ta riga ta kama shi ko wace hujja Allah ya kafa masa wala kana raina hu ayatina kullaha fa kazzaba wa aba kaga daga cikin ayoyin Allah waɗannan bokaye bokayen daga kira su zo su yi maka yaki ka ce abin da annabi Musa ya zo da shi bokanci ne ka tafi ka tattaro bokaye gaba ɗaya waɗanda suka fi kowa sanin bokanci suka zo suka tabbatar maka cewa wannan abin nashi ba bokanci ba ne wannan abu daga Allah ne kuma maganar sa gaskiya ne ba wanda ke iyawa da wannan kaga an gama maka aya su kansu da ka kawo su kansu sun zama aya amma din haka Fir'auna ya juya da baya wala kana raina wa ayatina kullaha fa kallaba wa aba to kaga wannan daga hawa ne to yanzu abin ya kai Allah riga ya yanke masa hanzari dawa Allah yake yana cewa rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nasi ala llahi hujjatun ba'da ar-rusul Allah ya riga ya yanke rusul yana cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula hikima ce ta Allah to Allah ya riga ya hikima ya tura masa da manzanni an masa bayanai gamsassu ayoyi ta ko ta ko ina amma din da haka ya kangare yayi dagawa ya wuce iyaka to kaga yanzu kuma Allah yana nufin ya daukar sa a kansa to shine sai Allah ya yi wa annabi Musa wahayi yace wala kad auhayna ila Musa hakika wallahi mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa an asri da cewa wannan ita an take kira an tafsiriya an tafsiriya ita ce fassara abin da aka kawo gaba ne abin da ke nuna ma'ana ta magana amma ba lafazin magana ba shi lafazin magana bai buƙatar an tafsiriya idan aka ce qala sai dai a ce asri bi ibadi kamar da cewa kai qala Allahu li Musa ko a ce an asri bi ibadi idan aka ce qala Allahu li Musa asri bi ibadi amma idan aka kawo abin da ke bada ma'anar kauli amma ba lafazin kauli ba kamar auhayna kaga wahayi kauli ne magana ce wahayi amma ba ce qala ba maimakon auhayna ba ce kulna ba to irin wannan shike buƙatar an tafsiriya da ke fassara wahayin ya yake wahayin da aka masa shine cewa asri bi ibadi kai tafiyar dare da bayina sara da asra duk ma'anar su guda sara yayi tafiya cikin dare asra yayi tafiya cikin dare an gane ko sara ita ce fi'ilin da ke da hamzatul wasl anisri anisri shine daga sara amma an asri daga asra zaka duk ma'anar su guda zaka Allah ya ce yayi wahayi ga annabi zuwa ga annabi Musa da cewa ka fita kai tafiyar dare da bayina ka fita da su bayina anan yana nufin bani Isra'ila zaka Allah ya ce ka fita da bani Isra'ila bayina daga kasar Fir'auna cikin dare duka ka tattara su ku fita shine umarnin da Allah ya ba sai yace da shi fadrib lahum tariqan ka samu musu hanya an gane ana cewa darabal khayma ya buga khayma ya kafa to su ma waɗannan ka sama musu hanya fadrib lahum tariqan ka sama musu hanya ka buga musu hanya fil bahri a cikin teku a cikin kogi ka samu hanya cikin kogi kuma hanyar nan yabasan busasshiya kaga lokacin da Allah ya sa ruwa ya janye labaran Allah da hikimar sa ya busar da kasar ruwa ba za a iya wucewa saboda tako kana shiga cikin ruwa ba za ka iya tafiya ba tako zai rike ka to amma Allah da hikimar sa a lokaci guda ya janye ruwa kuma ya busar da hanyar ta zama hanya daidai da za a iya takawa a wuce wannan da hikima ce ta Allah ya ce to ka tafi da su ka yi musu hanya cikin ruwa kuma hanyar ta zama za ta zama to maka busasshiya wacce za ku taka kuce ya ce la ta khafu daran kan kada ka ji tsoron arziki saboda mai saboda wanda ke baka umarnin shi ke da iko akan komai shine wanda babu wani abu da ya isa ya ja da ikon sa daga kada ka ji tsoro an riga an gama wala takhsha kuma kada ka ji tsoron teku kuma yana iya halaka ku daga kuna gaba biyu nan ga teku kuna iya shiga ku halaka nan ga mutanen Fir'auna suka riske ku za su gama da ku to da Allah ya duk kada ka ji tsoron komai la ta khafu darakan darakan shine da suka adraka ya riska karku ji tsoron mutanen Fir'auna zo su riske ku wala tafsha kuma kada ku ji tsoron nitsewa cikin ruwa ku kawo hanya ku tafi ubanni ne Allah ya ba ku wanda ya ba ku shike da ikon komai kuma shike sarrafa komai da ka babu wanda ya ise dakatar da abin da ya nufi ku kawo hanya ku tafi na Allah ya faɗi ba hun Fir'auna bizunudihi sai Fir'auna ya biyo sa da rundunarsa wannan abin ya faru cikin dare suka fita Fir'auna ba samu labarin matarsa ba sai da wayewar gari haka da wayewar gari suka samu labari shine Allah ya ce fa atba'uhum mushriqina suka fita suka bi su daidai lokacin da rana ke fitowa kuma kafin nan da Fir'auna ya samu labari Allah ya ce fa arsala fil'auna fil madain hashirina ya tura masu tattara masa rundunoni a garuruwa ba na gari guda ba garuruwa aka tafi maza-maza a tattaro sojoji ai maza-maza a fito a tafi arziki annabi Musa da mutanansa inna ha'ula'i la shirzimatul qaliluna yana faɗa cikin fusata da nuna shike da iko waɗannan ƴan tsararu ne kaɗan wa innahum lana laqa'iduna kuma sun fusata mu sun kai mu makura na haka ba mu kawa sai mun ladaftar da su da haka ya tura aje a tattaro sojoji duk inda suke wa inna la jami'ul hadiruna kuma dukkan mu zamanto masu hatara mu kiyaye mu tsaya lalle mu dawo da su sai Allah ya ce da suka hadu suka karkada suka fita fitan da zai sai Allah ya surar da rai Allah shi ke da ikon kowai sai Allah ya ce fa akhrajnahum sai muka fidda su mu muka musu dabara Allah da ya fidda su fa akhrajnahum min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa maqamin karim kadhalika wa awrathnaha bani isra'il Allah ya ce da haka muka fiffitar da su muka karkata su duk wannan ni'imomin Allah ya ce to lokaci yayi ku fita duk za ku ba su fita bi su ba su sani ba haka ka duba ga hikima ta Allah to suna nan da iko da dagawa ai za mu nuna musu iyakar su ai mu ke sama da su wa ya mu ke sama da su mu ke da iko a kansu wa inna fawqahum qahiruna lalle sai mun magance su suka fita da izza da dagawa da jin cewa ai kaman an yi an gaba a ce ba sai shi ba Allah yana can lashi ya shirya an yi an gaba ba to da wai zai ba suka fito aka tafi ka Allah ya ce fa gashiyahum min al-yamm ma gashiyahum Allah ya ce sai abinda ya lullube su na cikin ruwa al-yamm shine ruwa abinda ya lullube su ya lullube ma'ana abu ne wanda kar ka so ka ji labarin sa shine fa gashiyahum min al-yamm kamar shi abinda ya same shi ya same shi shine wannan ma'ana abu ne mai girma kuma abinda duk kun riga kun sani shine Allah ta'ala ya halakar da su wannan Allah ya nuna izzarsa da ikon sa cewa dukkan al'amari shike gudanar da shi sai da suka zo Allah sai annabi Musa ya buga sanda ruwa ya dare yace fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fam halaqa sai ya tsage te korewa ruwa fa kana kullu firqin qawdil azim kowane bangare ya zama kaman wani tsauni mai tsawo wannan gefe ya koma ya zama tsauni mai tsawo anan wannan shi ma ya koma ya zama tsauni mai tsawo bainahuma tsakanin ruwan ga ruwan nan wannan a tsaye ya kai can sama wannan ma ga sha tsaye tsakanin su ga hanya nan busasshiya Allah ce ku bugu ce kada ku ji tsoron ruwan nan ya to sai kallon ruwan ga can sama da ya taho gaba dai an gama magana Allah ce ba kar ku ji tsoro ba zai muku koma domin sai Allah ya bashi umarni yake tahowa haka nan sa annabi Musa suka taho Fir'auna suna zuwa annabi Musa sun yi nisa a ci suka tunda sa annabi Musa sun shiga lafiya lau kaga ba za su ce akwai wata makida da wata dabara da wani ukuwa da Allah ya shirya wasu a gurin ba duk ba su sha ka wuce kenan sai suka sa kai suna sa kai waɗannan suna ciki su ma suna tohowa sa annabi Musa suna fita suna ƙara shiga suna fita waɗancan waɗannan na ƙara shiga ka duba ga wani tsari da hikima ta Allah waɗannan na fita waɗannan na ƙara shiga har sai da aka kai inda waɗancan sun gama fita daga ruwan gaba ɗaya waɗannan kuma sun gama shiga cikin ruwan gaba ɗaya sai Allah ya wa ruwa umarni shikenan kawai sai ga ruwa na tohowa yake ta ko ta ko ina tanan da ta can shine Allah yake faɗa ana yace fa gashiyahum min al-yamm abinda ya lullube su ya lullube su an gane ko kamar da Allah ke fada wai saboda kada sai na Musa ci sa ayatin bayyinati fas'al bani isra'ila idza wa qala lahu fir'aunu inni la'dunnuka ya Musa mashhura قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض واني لاظنك يا فرعون مصبورا التي فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا كباتنس الله ينسد دسو اجتن وانا روا ذاك عرق انقام دسو labarin su ya kare yace wa gashiyahum min al-yamm ma gashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu fir'auna ya batar da mutanansa saboda me saboda ya ja musu halaka Allah yace yaqulumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nara zai jagorar mutanansa kamar yanda ya musu jagora nan ya batar da su haka nan ya musu jagora suka je suka nitse a cikin ruwa to haka nan ma ranar alkiyama zai musu jagora zuwa cikin wuta Allah yake cewa yace wa adalla fir'auna qaumahu wama hada bi shirya da su ba da ya ba annabi Musa kaga da ya ja su zuwa ga shirya da sun tsira da sun kubuta da mulkin su da sun kubuta da ni'imar su da sun kubuta da kwarjanan su da sun rayu Allah ya rayar da su zuwa wani lokaci sannan kuma su mutu mutuwa ta mutunci sannan su isko Allah ta'ala cikin mutunci da sakamako da aljanna da ni'ima don haka bai kyautata ma kansa ba dagawa ta batar da shi sannan kuma mutanansa sun bi shi sun halaka Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa'adahu innahum kanu qauman fasiqina falamma asaquna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in yanda suka fusata Allah sai Allah ya dokan su a kansu zai halakar da su gaba daya to wannan shine karshen mutanen Fir'auna Allah ya ce da su ya ce fal yawma nunjika wa nadika litakuna liman khalfaka aya a yau za mu tsirar da kai da jikinka domin ka kasance ga wadanda ke bayan ka aya to da wannan ranar da Allah ya halakar da shi Allah ya fitar da gawar shi ya sa ruwa ya fito da gawar shi bakin gabar ruwa dan bani Isra'ila su gane da tabbatar da cewa Fir'auna ya mutu kuma wannan haka magabata suka faɗa cewa lalle Allah ya turo gawar shi mutanen Fir'auna sun ganta sun tabbatar da ya mutu amma cewa Allah zai wanzar da gawar sa har zuwa ƙarshen zamani wannan babu dalili a kai to da haka in yayi ufa biha amma bai yi ba babu dalili amma an ce ga gawar Fir'auna sai dai a tsaya dai bayna zalika kad takunu sahihan wa kad la takunu kadhalika sai dai a tsaya haka kawai in an ce ga gawar Fir'auna a Misra ana zuwa kallo sai a ce wallahi a'lam shikenan kaga magana babu tabbas ita ce saboda abinda Allah ya ce fal yawma nunjika bi banika litakuna liman khalfaka aya amma Allah bai ce zai wanzar da gawarsa har zuwa kiyama sa to da haka idan Allah ya nufin haka Allah bai ce mana ba zai yi ba idan Allah bai haka ba kuma Allah bai ce mana zai yi ba da haka shikenan tana yi wa zaman gaskiya tana yi wa zaman ba gaskiya wallahi wala ana nuna mana cewa lokaci yayi zamu dakata nan Allah ya kai mu zamu shiga kuma yanzu kisa da Fir'auna ta kare zamu shiga kuma karan annabi Musa da mutanen sa zama duk wanda gwagwarmaya da annabi Musa da Fir'auna zai zai wata sabuwar gwagwarmaya kuma da mutanen sa wacce ita ma wata kai wata gaza gwagwarmaya da yayi da Fir'auna ba ita za mu zo mu shiga magani wallahi wala
Allah ya saka malam da alkhairi da mu muka saurara baki daya tabbakallahu wannan yana neman addu'a uwa zai fara aiki da aikin na gwamnati ne ko ba na gwamnati ne ba ya dai bukata addu'a ba don komai ba yace saboda tsare gaskiya da amana da adalci da riko amana
wannan abin a taya shi da addu'a ne muna taya ka addu'a Allah ta'ala ya maka jagora haka nan ma dukkan wanda ke aiki Allah ya kara mana karfin zuciya rike amana da gaskiya da kuma adalci kamar da muka yi bayani jiya abin da ya shafi gidauniyar marayu wanda Dr. Mansur Ibrahim ya bude tana nan tana gudana kuma ana nan ana ta samun tallafi ga marayu musamman kun ga yanzu halin da muke ciki marayu sai karuwa suke ana da marayun da suke nan ma kaji wani ya mutu ya bar maraya wani ya yi hatsari ya mutu ya bar maraya to yanzu sai gashi a yau kaji an ce an kai hari kaza an kashe mutane kar ka yi tasawurin kar ka yi batun waɗannan da za a samu kuma marayun da za a samu sannan kuma sake daukan wani lokaci kaje an kai wani gari kuma to duk waɗannan marayu taruwa suke kuma duk nauyin su na kanmu mu ke da haƙƙin mu da nauyin su kar mu sake abokan gaban mu zo su dauke su domin da sun dauke su to kun ga shikenan sun riga sun raba su da addinin su sun raba su da ɗabi'a masu kyau sun je sun riga sun halaka da abokan gaban mu sun dauke su to waɗannan yara sun halaka to da haka meye abin da muke iyawa na taimaka musu musamman a wannan wata mai alfarma. Jiya na magana da Malam Muhammadu jami'an masallaci sun ce insha Allah za su wakilta wanda zai zama shine jami'i a wannan masallaci na karban duk wata gudunmawa da za a tara. To da haka insha Allah Malam Muhammadu yanzu muka samu da committee ba kai ne committee. Ya Allah ya saba da shi. Ko waje ko subhanallahi wa alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. To irin waɗannan abubuwan da an kai hari kauye dama marayu kawai kai ta tasawurin marayun da za a samu garin madara ko to Allah ya ƙara tsarewa Allah ya ƙara kiyayewa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.